ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من قلبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Iyayena mata, barkanmu da asubahi, barkanmu da kasancewa a wannan ɗakin taro na Arewa House a garin Kaduna, Nigeria. A gaban iyayenmu mata da kuma maza a gargashin wato wani tsari na musamman da aka yi don kulawa da iyali da zamantakewar auratayya, Center for Islamic Legal Studies, Institute of Administration, Ahmadu Bello Zaria, Nigeria, wanda dan uwa Dr. Jamilu Zariwa shi malami, wanda shi ma yana da himma akan abin da ya shafi kulawa da iyali da larurorin su, Allah saka mai da alkhairi. Kusan duk shekara sai ya gabatar da irin wannan taruka tare da wanda suke taimaka mashi. Allah ba shi lada. Shekarun baya a Ibiyu Zaria muke taron nan, yau ga mu a Kaduna. Kamar yadda malam ya yi bayani, maudu'in ko topic ɗin da za mu tattauna a kai shi ne matsalolin ƙauracewar wato ma'aurata a tsakaninsu da gujewa junansu a shimfiɗa. Shi in kun lura a gabatarwarsa ya karkata ɓangare ɗaya, ya ce maza suna ƙauracewa mata, suna ta jiran ko zai ce mata ma suna ƙauracewa maza, amma bai faɗa ba. Sabila ko akwai cin hanci ne a cikin al'amarin nan. To wai ya ce topic ɗin matsalolin ma'aurata ne. To an yarda. Abu na farko a gurguje, zan kawo abu ne haka a gurguje. Ina yi mana muƙaddima da sanin muhimmancin aure da falalarsa, kamar yadda yanzu dokta ya ce mana bayani, ina ta kawo misali. Allah ya masa albarka ya saka masa alheri, yadda shi ma dai ba Sudani ne, lamarin mutanen Sudan a kan harkar mata sai an duba shanunsu. To amma dai babu damuwa, Allah ya saka. Ina so in kama shi amma Allah bai sa ya rubuta ba. Amma zan ba ku labarin abin da ke faruwa a Sudan insha Allah ta'ala. Aure yana da muhimmanci, dukkanmu nan aure ne ya haɗa mu, kuma ta dalilin aure aka same mu. Duk wani mutum musulmi ba yanda za a iya jahilci muhimmancin aure da falalar aure da fa'idar wato aure. To amma ya za mu yi mu kiyaye auren kar ya lalace? Duk wannan abubuwan da ake magana fa a kai, duk topics ɗin nan na wannan program da za a yi gaba ɗaya, don saboda a kare auren kar ya samu matsala ne. Duk inda aka je aka dawo, wai dai a tsare kike zauna a gidan mijinki kar ki samu mushkila, kar ka ƙara kar ka rage, shi ne kawai manufar. To ashe ya kamata iyayena mata, ku ne al'ummar farko da ya kamata ku gane muhimmancin abinda Allah ya jarrabe ku da shi na zaman aure a cikin gidajenku. Shi namiji yana da hanyoyin da zai dan ɗauke kewa, ya fita ya je hayaniyar gari ya ɗauke kewa, ya tafi gona, ya tafi ofis, ya manta ma da gida. Ke kuma kullum kina gida, a miki bala'i kina gida, a miki farin ciki kina gida, da ciwo kina gida, da damuwa da lafiya kina gida, ko yaushe kina gida, da kin yi motsi a ce da ke wa karnafi buyoti kunna, kina motsawa ce ku tabbata ku zauna a gidajenku. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula, sai su hana ku fita. To wannan gidan muke so mu gyara dan mace ta ji dadin zaman gidan. Kuma na sha faɗa ina maimaitawa a karatu, ban sani ba ko shehinnan nan malaman nan za su yarda da ni. Wallahi galibin matsalolin da ake samu na auratayya a yau, mu dai a nan ƙasar Hausa, wallahi mata ake cutarwa, cutarwa da ake wa iyaye mata. Naga kana kada kai kamar baka gamsu ba, wallahi tayi yawa. Na yadda ana cutar da maza, amma na matan yayi yawa hayyaninka. Kuma ku ƙara ku dada rubuta, wallahi mata sun fi maza a kuri a zaman aure, ko kwatanta amma ba za a yi ba. Ina gaya miki wannan dan ki shirya wa wannan zama da Allah ya jarrabe ki. Ni nakan dauki harkar zaman aure jarrabawa ce dan aje a gwada ku, Allah zai sa aje a samu nasara. Ina so na bude mana da maganar babban malami Imam al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yayi magana akan fa'idojin aure wanda duniya ta dauka ake yadawa, ya lissafa abubuwa guda biyar. Yace daga cikin fa'ida da amfanin yin aure shine al-walad, samun haihuwa, mutum ya samu ɗa ko diya ko yaya, har ma da jikoki da tabakunni. Ki rubuta ki aje, daga cikin manufar yin aurenki a samu haihuwa. Ashe duk macen da za ta yi aure yau ta shiga gidan mijinta ba da niyyar ta haihu ta samu ƙaruwa ba, tana da wata niyyar daban ba ta haihuwa ba, to ta saba ƙa'idar shari'a. Me yasa na faɗi wannan? Allah ya jarrabe mu yau, mace ana aurenta yarinya 18, 17, 20, 20 da wani, kafin ta shiga gidan mijinta an mata allurar ana haihuwa, da allurar take dira gidan mijin bai masani ba wallahi, saboda zalunci da haginci da rashin manufa. Kina yarinya budurwa, baki ma taba haihuwar ba, baki ma san cewa kina haihuwa ko baki haihuwa ba, mijin naki mai haihuwa ne ko ba mai haihuwa ba, kin je an surkuma miki allura ta zo ta gigita miki al'ada, ta gigita miki rayuwa, wai aibu ne yau ya mace wai daga yin aure wata tara shekara ne wai an ganta da goyo a gadan bayanta, wai ba sa san haka. Da yawa daga cikin ƴan mata akwai masu hayakin kai waɗanda suke da wannan tunanin, da haka yana cikin manufofi da amfani na yin aure a samu ɗa. Kuma duk mai hankali yana so ya samu ɗan da zai gaje shi, duk ƴar da take yar arziki tana so ta samu ɗiyar da za ta gaje ta taimake ta. Akwai asarar da ta wuce miki, ki zo ki haramta wa kanki ni'imar da Allah ya miki. Wannan ɗan watakila shi ne gatanki ba ma ubanki ba, ba ma ubanki ko babanki ko ɗan uwanki ba, ba ma mijinki ba, nawa ne matan da yau ƴaƴansu su ne rufin asirinsu bayan nan Allah. To amma kin toshe kin ce a'a. To ana samun wannan matsala daga shiga gidan miji an fara allurar ana haihuwa, ko da yaddar miji ko ba da yaddar shi ba, ko kuma ya sata ko kuma ita ta sa kanta, ba abin da ba a yi. Abu na biyu, kasru shahwa, karya sha'awa, ɗauke sha'awa. Yana daga cikin manufar musulmi ya yi aure shine Allah ya halitta mu da sha'awa, zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal hamz dhalika mata'u al hayat ad dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kina yana cikin manufa ta yin aure mutum ya sauke sha'awarsa, dan kada ya je shigar da wannan sha'awa ta sa ta hanyar haram. Sabai suka ce manzon Allah yanzu idan mutum ya zakke wa iyalin shi kuma ya samu lada, manzon Allah ya ce afara aitum law wada'a fil harami yau baku gani ba da wannan sha'awar in ya kai ta cikin haram zai samu zunubi? Suka ce eh. Yace kamar haka ne kuma idan mutum ya sauke wannan sha'awa ta hanyar halal kuma zai samu lada a wajen Allah. Ashe yana daga cikin manufa ta yin aure shine sha'awar kar a kai ta ga haram, wanda yau daga cikin iyayenmu mata suka fada cikin halaka suke kai kansu haram, suke zuwa su biya bukatar sha'awar su, bukatar dan adam su kai ta cikin sabon Allah. Da kin yi aure, da kin hakura da zama auren ki da yafi miki alheri. Haka wasu daga cikin maza su ma suka lalata rayuwarsu da neman maza da neman mata, zinace-zinace ga abin da Allah ya halatta musu tun daga kan Annabi Adam an zuwa ƙarshen duniya, amma ba za su yi ba. Wani ya yi aure abokinsa ya ce kai aure kai ta tsalle ka cuci kanka, kai yanzu za ka zo ka ɗora kanka wahala a wannan rayuwar, ka jefa kanka cikin matsala kana zaman-zamanka. Amma bai hana shi neman mata ba. Yau maza ke neman ƴan uwansu maza saboda bala'i, wannan sha'awar. Namiji ya je neman ɗan uwansa namiji luwaɗi, wannan sha'awar ta kai mu yau. Mace ta je ta nemi ƴar uwarta mace, bayan haramcin zina namiji ya nemi mace ko mace ta nemi namiji. A'a, yanzu an keta ma, an keta alfarman shari'ar ma, yanzu mace ce take neman ƴar uwarta mace. An ce ki aure ne don kasu sha'awa, wannan sha'awar ki karya ta ki je ki yi da wanda Allah ya halatta miki, ko namiji ya je ne ba nan uwan shi. Mutum ya nemi kanin sa, ya nemi yayan sa, ya nemi yaron sa, ya nemi dan gidan abokin shi. An kawo min kes din da matar aure dan bala'i take neman yatta. Matar aure kuma abin tausayi abin da zaki tausaya hajiya ba wannan kadai ba, a'a, yattata wato uwarta ce ta mutu, yar kishiya uwarta mutuwa ce a gidan da ita aka binne matan nan, ta bar mata yarinya budurwa kawai sai ta ce mata ba sai kin yi aure ba, aure yanzu matsala ne, aure wahala ne, ta me da yar kamar mijinta. Yar take kuka take cewa ina za ta sakanta, kun sani a cikin gidan ku na yini ake muku wannan tallar, kun sani da kafafen yaɗa labarai a ɓoye da group da kuke shiga a ɓoye ake tallata wannan masifar, da ƙawayenku da suke muku wannan, in kina nema ki kubuta daga bakin cikin ɗa namiji da wulakancin ɗa namiji ki kulla alaka da ƴar uwarki. Mace yau ce mace ta nuna ƴar uwarki, mace ce wani ne wance ne mijina. Duka wannan suna faruwa, to wannan sha'awa ne Imam al-Ghazali yace ana yin aure ne kasur shahwa, a karye wannan sha'awa din a yi aure na shari'a na musulunci. Dalili na uku, tadbirul manzil, gyara gida, kulawa da gida. Daga cikin manufofin aure, mutum yana yin aure ne don ya gyara gidansa. Allah muku albarka, wannan kan ba sai an muku wa'azi ba, kuna da kula. Duk mace da ta san me take tana kula da gidanta. Haka kuma shi ma namiji in yana so gidansa ya zama akwai tsari, ya zama akwai mace. Duk gidan da babu mace wallahi tarkace ne a ciki, shirgi ne da shirme kullum a ciki. Wa yake kula da gida sai mace? Ko tafiya ta yi wata ɗaya wata biyu sai an gane ba ta nan, kai na faɗa da yawa sati ɗaya wallahi sai an gane matar gidan ba ta nan. Falon ɗakinsa da yake kwanciya, kai namiji ya gadan da yake kwanciya baya iya gyarawa, babu tadbirul manzil akan sha'anin namiji. Gadan shi wata ta yi tafiya har ta je ta dawo bai taɓa ɗaga filarsa ya juya shi ba, ba zai iya ba, ai ba harkarsa ba ce. Da ƙura da datti yanzu mai gida ko shara babu ko rabu, yanda ta tafi komi da ta tafi ta bari haka haka ya zo ya faɗi a kan gadon nan, yanda ka san itace aka ajiye zai ɗaga ya tafi ya bar mata, ba ya iya yi. Ballanta na wankin banɗaki kam, subhanallah, komi ba zai iya yi ba. Ashe ɗan adam ɗa namiji yana da buƙatar mace a rayuwarsa, saboda tadbirul manzil ɗin nan, gyara gida, kulawa da gida. Mutum zai iya tafiya ya bar miliyan 100 a cikin gidansa saboda matarsa zanen bai da damuwa wallahi, yadda ka san a banki ya ware. Mutum zai iya barin mota ta miliyan 40 a gidansa ya bar makullin wa matarsa.
mutum yana iya barin duk abin da yake da tsada a rayuwar takaddinsa na makaranta komai yanzu duk wani abu na sirrin mu gaba ɗaya yana cikin gidajen mu mun tawo mun baro matan mu tadbirul manzil amma wannan matar yau ba ta da kima ba ta da daraja abu ɗaya za ta yi maka zazzage daga cikin mutuncinta ka yaga mata daraja ka wulakanta ta ita ce mai gadinka ita ce yar aikinka ita ce mai sharanka ita ce mai kaza ba abin da mace ba ta iya ɗaukar suna na wahala a gida babu amma maza yau da yawa ba su fahimci haka ba su gane ba kasratul ashira samun dangi da ƴaƴa da zuriya daga cikin manufar yin aure hajiya ana so ki zama kina da yawa ba wai ki zo ke kadai baban ki ya je hoki ki tafi ke kadai ba daga cikin ku akwai wanda suke sha'awar irin wannan rayuwar ana yin aure ne don tara zuri'a ki haifi ƴaƴa mata ki ta aurarwa hajiya ki ji koki su zo su tawa kanki suna tsalle a kanki shi ne arziki amma ina ki haifi ƴaƴa maza su ta aure karki hada danki kara aure in yayi dai ki ce kara baba in ya dade ki din sai baba kara wata dan ki samu jikoki masu yawa imana amma ya late ne ba muke mu rage kanmu bayan Allah ya bamu arziki manzo Allah yace zai alfari da yawan mu ranar tashi alkiyama sannan kuma mujahadatu nafsi bil qiyami bihinna Imam al-Ghazali yace daga cikin fa'idoji da amfanin aure wahal da kai ku ji yace mujahadatul nafs yaƙar zuciya yi kokari kai mujahada a fafata a buga a je a nemo a kawo gida dan a tsaya da wahalhalun mata dan mu wance maka aure ba wahala akwai wahala an taba shiga aljanna ba wahala ba kuma an taba jin dadi ba wahala ba yana daga cikin manufar da Allah yace ai aure namiji yi wahala ya nemo ya kawo a ci ya wahala ya gina a zauna ya wahala ya yi sutura ya yi wahala ya yi kaza ya kai asibiti a je a dawo shine rayuwa mai daɗi akan ka zauna ba ka yi ko kwatantawa ba za a yi ba ga mai aure da wanda ba yi da aure manzo Allah ya ce hatta lukma taj'alu ma fi imra'atik hatta loma da kake sawa a bakin matarka laka sadaka kana da lada shin mazan mu sun fahimci wahalar da suke yi a gida Allah zai ba su lada sun fahimci haka wai wani yana daukan matarsa yana kaita unguwa da motarsa abokin sa yazo yana ce to kai ina so na gaya ma kai dai ka zama mutumin banza kuma abokane suna zagin ka ka zama mijin hajiya tace yace me ya faru ce kai kullun kana dauke da mata kana yawo da ita a gari kana ta kaita daga nan ya kafa mata doka yace ba za ki saki hawa mota ta ba ga kudin adidi ta sau ga kudin mashin abokanan sa sun zuga shi wai ya dauki matarsa wulakanci ne tozantawa ne wani kuma anguwa aka je aka fito sai zo ya bude wa matarsa kofa sai abokanan suka ganshi tab ai ya zagu ai kai ashe banza ne kai kai zaka bude mata kofa yace to me a ciki shi ya fahimci addini yana ganin ba matsala bane amma ya samu da abokanan banza sun lalata masa rayuwarsa da iyalin shi yan uwana wannan nayi ne a matsayin shimfida a kafin in faɗi abin da zan faɗa don yana da alaka da abin da zan faɗa daga cikin matsaloli kamar yadda doctor ya faɗa duk wani mai wa'azi mai fatawa mai karantarwa a Najeriya ko a Afirka wallahi ya san larurar da take fuskantar ma'aurata yau na ƙaurecewa junansu a shimfiɗa amma akwai sababi babin adalci ya kamata mu lissafo menene dalilin da ya sa maza namiji yake gujewa matarsa ya rabu da ita ai malam ka faɗa da yawa ka faɗi kaɗan ni akwai matar da ta zo ta ce wallahi malam yau rabona da mai gidana shekara 20 ta ƙara ma da ɗaya ta ce ƴar mu yanzu ta shiga jami'a shekara 20 da wani ta ce na ce ba lafiya ta ce lafiya su galau baya nan ne ta ce wallahi yana nan ina nan yana nan mun rabu da shi ya ce in zan zauna a haka in zauna in ba zan zauna ba in kawo gabana ta ce a haka nake zaune akwai wacce ta bugo mun ta ce shekara kusan 12 mai gidanta ya tafi ya rabu da ita ta ce ina buga waya ina jin muryarsa yana jin muryata amma wallahi malam ya kaurace mu ya ki ya zo inda nake kuma ya ki ya bari ni in je inda yake malam na gaji mun yi lacca irin wannan wataran alfurqan a Kano
wata mace irin ku tazo da makullin mota tana kadawa, tace mallam yau rabona da mai gidana shekara 4 cin ba fada ba zagi ba komai, amma ya rabu da ni ba wai rabuwa da ni aure ba, yanzu haka da gidan sa nake, nazo ne in tambaye ka, an ce mu wai idan ba alakar aurace ya aure ya mutu, nace bai mutu ba tunda bai sake ki ba, tace amma wallahi yau shekara 4 ba ni ba shi a shimfiɗa, tace nayi kuka na zubar da hawaye nayi duk abin da zan yi, yace baya rayi, tace mallam in nace maka bai bani abinci wala maka ƙarya, tace yanzu nan gashi wannan makullin mota ce ta miliyoyi nake hawa ta wace, shi ya bani gidana kuwa duniya ce guda, masallacin juma'a ne mai zaman kanshi komai ina da shi, amma ban da miji a shimfiɗa, mallam ina neman ka ce maka mu idan na matsa sai dai in bar gidan nan. Hajji Abai da lafiya, tace lafiyarsa kalau, abokin hirarsa wayarsa a waya kam yana komai, amma ban san me yake yi ba in ya fita waje, tunda Allah bai nuna min na gani ba, ina jin tsoron ne hukunci akan abin da ban da ilimi, amma dai ni kan ga abin da aka yi mu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To daga cikin manufofin aure, Allah ya ce ai aure ne dan aure yana hifzu siha, aure din nan da zamantakewa da alaka ta auratayya yana karawa mutum lafiya, shine hifzu siha, duk abin da kuka ga Allah ya shar'anta shi akwai fa'ida da amfani a ciki, kuma wannan haka yake a rubuce a wajen likitoci, dan adam da yake da alaka da abokiyar zama yana samun karin lafiya, ita ma tana samun karin lafiya. Daga cikin manufofi na saduwa da juna da shari'a ta shar'anta, akwai abubuwa guda uku masu muhimmanci, akwai hifzun nasli wa dawamun nau'ul insani, an ce ayi alakar auratayya ne dan a tsare zuri'a da tsatso da dawamar dan adam, saboda idan aka daina haduwa da juna ana haihuwa, za a zo shekarun da za a nemi dan adam a bayan kasa a rasa, musali ko kuna ganewa. Daga cikin manufar shar'anta alaka ta auratayya tsakanin miji da mace, bayan samun lafiya da na gaya muku, akwai kuma samar da zuri'a, dan sai an yi alaka ne ai za a yi ciki a haihu, kuma da shi ne dan adam zai ci gaba da wanzuwa, da ba dan ana yi ba, da an waye gari duk babu kowa, kenan ita kanta duniyar da Allah ya yi ta tasa ce, to ya kaddara ta ci gaba da wanzuwa ne, to be in existence, ta rinka existing, a rinka samun haihuwa, a mutu a haihu, a mutu a haihu, to duk lokacin da dan adam ya kaurace wa dan uwansa ba a wannan alakar, to za a samu karewar nasali, karewar nasaba, karewar dan adam, sai a waye gari tsofaffi ne za su rayu, su ma kuma in sun mutu shikenan duniya ta kare, tunda kowa ya ke, in kuma ya ke yi shi a karan kansa, to ya taimaka wajen rage samar da al'ummar da manzo Allah ce fa inni mukatirun bikumul umama yawmal qiyamati, zan yi alfahari da yawan ranar tashi alkiyama, kenan kowanne ɗaya a cikin mu akwai wata gudunmuwar da zai bayar na samar da zuri'a a gidansa, na samar da yaya da jikoki da tattabunni, dan haka lokacin da mai gidanki ya kaurace miki ko kika kaurace masa, to kun tinkari wannan babban laifi ne na shiri kuke ku rage yawan dan adam a duniya, ku hana haihuwa, ku hana samun al'umma annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Abu na biyu, ikhraj al-ma' alladhi yadhurru ihtibasuhu wa ihtiqanuhu bi jumlati al-badan, fitar da ruwan maniyi a jikin dan adam, shi wannan maniyi da Allah ya dan adam da shi, kuma Allah ya kaddara yake fita ta wannan hanya, zaman sa a jikin dan adam ciwo ne, yana cutar da gangan jikin dan adam, duk wanda ya zauna baya zubar da shi, baya fitar da shi, ko ba ta fitar da shi, to sai ya yi masa illa a rayuwarsa, a gangan jikin shi,
dan a magance wannan ciwon da illar da zai samu dan adam a rayuwarsa in bai fitar da wannan ruwan ba sai aka halatta masa ya aure ta inda zai fitar da shi ta hanya ta shari'a dan shine hanya mafi sauki da zai fitar da shi ko fitar da sha'awarsa shi kuma ba a so a sha'awar sai ta hanyar da Allah ya yarda ya ce a fitar da shi amma ta yadda yake so kuma dole mu bi yadda yake so ba yanda mu muke so ko yanda shi ɗan yake so ko yanda turawa suka zayyana mana ba ashe ko ba a ja miki aya ba ko ba a ja maka hadisi ba yin kin yin wannan alaka din cutar da kai ne cutar da iyalinka ne cutar da karan kanka ne kai da lafiyar gangan jikinka kuma sai ya maka illa din kamar yadda malamai suka faɗa abu na uku qada'ul watar wa nailul lazzati wat tamattu'i bin ni'mati biyan bukata samun jin dadi sai Allah ya kaddara ka shari'a kenan bayan wadancan fa'idojin sai kuma aka lika shi da wani jin dadi inda Allah ya ga dama sai ya sa ayi tayin sa ba jin dadi kamar yadda mutum yake zuwa yayi kaho ai ba wani jin dadi yake ba sai an yayyanke shi ma an zubar da jini a jikin shi to in Allah ya ga dama sai ayi ta fitar da maniyin ba a ji dadin ba amma Allah ya ga dama ya kaddara a fitar da shi kuma a ji dadi kuma a samu lada to yin sa akwai biyan bukata na kashe sha'awar dan adam kuma babu abin da dan adam yake iya yin sha'awa ya samu biyan bukatar sa da jin dadin sa irin wannan hanyar sai Allah ya iyakance ta da yin sa ta hanyar aure na shari'a to yau an wayi gari ma'aurata sun yi auren to kuma zalunci ya shiga ciki haka kurin mutum sai ya kaurace wa matar shi wani haka kurin ne wani kuma akwai sababi wani sababin ku yi hakuri iyayena mata an ga muku gaskiya wallahi akwai matsaloli da yawa daga bangaren ku mallan ai mun afuwa
idan ka ce su ne suka fi
karanci ai zan fara da su ne saboda adalci me yasa maza suke kaurace wa mata ku rike alƙalamin ku dalilan da yasa maza suke kaurace wa mata na kawo su tun daga A har Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
akwai ta takardar da aka raba a cikin rubuta ba tuna
nan a su rubuta ma nan ai ba kawo ba eh wata kila in ba ta rubuta wata kila tana cikin matsalolin ita ma mu yi hakuri ina so ne mu tattauna akan matsalar saboda ya shiga duniya wannan kwamiti na wannan tsari na gyaran zamantakewa iyali Allah musu albarka suna so a samu gyara ne kuma da yawa malamai masu wa'azi da karantarwa ba su fiye mai da hankali suna magana akan wannan mawdu'in ba kawai nukuwa ake tayi kawai mazan su nika mata matan su nika maza yanzu zan fara da dalilan da yasa maza suke kauracewa mata me yasa namiji me yasa mai gidanki ya kaurace miki haka kawai dan mugunta dan keta ne yaya mutum zai je kashe miliyoyin kuɗi ya mutum zai kashe dubu ɗari kaza ya mutum zai zo ya kashe miliyoyi kaza ya gina gida kuma ya kaurace iyalinsa kuma ya san an haramta masa zandin me yasa babi na adalci ya kamata mu duba su maza lalle suna kaurcewa mata wanda wannan din shi yafi yawa gaskiya shi yasa Dr. Jamilu ya fi maimaita magana akai shi yafi yawa maza su gujewa mata na yadda da ku maza suna kauracewa mata sosai amma mallan akwai masu matsaloli kuma doktor ina baka shawara da kai da dan uwanka gode ki kai bazazzage ne shi goma san ko kun dawo da shi ne zariya naga yana okay barbarayan yawa ne rubi da rubi ne duk lokacin da mace ta ce maka mallan mijinta ya kaurace mata haka ba da fatawa kai zai ka bincike ba su da kirki wannan mutane sai abin da Allah ya ku yi hakuri yanzu zan faɗi dalili a za ku goyi bayana zan faɗi dalili kuma wannan abun ba zan ba ku wai hujja wai ta wai shekara biyu ina da na shekara goma na ashirin na waye amma zan ba ku wannan a wannan satin ya faru da wani wanda ya sato ya faru watan da ya gabata akwai matsaloli a cikin harkar zamantakewa da auratayya a gidajenmu matsalolin uncountable wallahi ba za su yi rubu ba na yi ta fada a karatu ina maimaita don a gyara ne. Yarinya ta bugo mun waya tana kuka, taimaka mata a mata arziki. Mai gidanta ya kaurace mata shekara biyu, kuma yanzu haka ya tashi zai kara aure. Daga wayar na fara zage-zage tukunna, nace bai kyauta ba, ya baki takardarki tunda haka ne wulakanta ki zai kaza kaza. Can sai wata zuciya ta ce waɗannan mutane ya kamata a bincike labarin da suka kawo. Nace kira mu mijin naki. Allah shine shaida, na tausaya wa matan nan, na ji mata ba daɗi. Sai ga miji ya zo sai ce mallan gaskiya ne, na kaurace mata kwarai. Magana aure fa yace a shirye nake kwarai mallan, aure zan yi shi insha Allah. Nace me ya faru? Zan fara masifa. Yace mallan ko zaka ba dama ne bayani? Nace bismillah. Yace ka ganta mallan ba ta da lafiya. Taje a yawace yawacen ta bibiye bibiyen ta gidan biki, tsugune tsugune ban dakuna public gidan taro makaranta ina ne. Taje ta debo wani ciwo infection. Yace wani abu take zubarwa a gabanta mai doyi ruwa kaman diwa. Yace duk lokacin da muka zo alaka ta aurataya wallahi bana iya numfashi mallam. Yace ina hakura a matsayin ibada. Nace wannan ibada ina cutuwa da ita. Yace mallam na gaji. Yace na kai ta asibiti, an ce mata ba ta da lafiya, akwai ciwo, ga magani a sha na sha. Mallam wallahi tallahi ba ta shan maganin, ga ta nan. Na ba ta kudin magani ta kashe, nayi ta yi maganin ta ki. Yace to ni ba zan iya ba, zan cutu. Yace shi yasa na daga mata kafa. Yace abin da yasa da bata ci gaba da zama ma saboda albarkacin wannan ƴaƴan da ka gani ga sunan ƴan miri-miri. Amma naga adalcin da zan mata shine me, in yiwo aure in kara mata abokiyar zama dan kar in je ne zina, amma ita kam ba zan iya ba. Haka ne eh no son hoko ne modi wallahi to zoyi an umuri in wannan kuma sai a ce aure za a kara. Nace ke dai baki da kirki kaman nan abin nan ta yanda Allah yana da uzuri komai da shi ya da shi ku yara. Wai yanzu an waye gari yanzu matan wannan zamani, wai da maganin da za ku magance larururin ku naku na mata ba ku sani ba. Kina fama da ciwo har mijinki ya kai ki asibiti ya tsaya miki, ke ba za ki yi ba? Ki kashe kanki a gidanki kina raye, kina numfashi ki kashe kanki? Ya za ki bari mijinki yana cutuwa ya kaurace miki? Ba ki da kirki, laifinki ne wallahi. Ita kuma wannan shekara uku ya kaurace mata. Aka yi ta fada ana bala'i, ya je ya kara aure. Ba irin zaginsa da ba a yi ba a gidan iyayen matarsa. Ai dama namiji ba dan goyo bane, dan tonan arziki ne, ai namiji kaza, ai namiji kaza. Da aka zo aka bincika aka ce me yasa haka, sai ce mallam duk lokacin da naje ni nake binta inda take, kuma in naje sai ta wulakanta ni. Yace alƙawari ne wannan, duk da yaje mata magana alaka sai ta wulakanta shi. Ita ba ta da lokaci, ita bacci take ji, ita ta gaji, ita ba ra'ayinta bane, ita kaza. Yace to yayi na shari'a, yabi yace kai Allah bai wulakanta ni ba, zan wulakanta kaina ba. Yace na tattare ta, na zubar da ita, na gama hada kudin sadaki na da kudin aure na da kudin kama aya na da kudin lefe na, na samu yarinya budurwa gangariya na auro na kawo gida, nace mu je mu buga daga nan zuwa shekara 300. Haka yi zubar da ita. Me dalili? Ita take tuzanta shi, take wulakanta shi. Ki gyara, zan zo ne bayani a takaice. Daga cikin dalilai da maza ke kauracewa mata, akwai mummunan zabi tsakanin ma'aurata. Abin da nake nufi da mummunan zabi, duk wanda aka kuskure aka kai ta gidan mijin da baya son ta ba zabinsa ba. Ko da zaɓin ki ne ke, amma shi ke ba zaɓinsa ba ne, to ki shirya da wulakancin da za ki iya girba. Ina ba ki shawara, kar ki yi wa ‘yarki haka, kuma kar ki yadda ki fada cikin wannan rayuwar ta kaskanci. Da zarar namiji ya nuna baya son ki, je ka lakum dinukum wali din, Allah ba da sa'a, ni zan nemi wanda yake so na. In ko ba haka ba, to bai da lokacin ki. Haka da yawa daga cikin waɗanda suke kauracewa matan su zubar da su, ba sa son su. Haka aka yi auren dan iyaye suna so, ko ƴan uwa suna so, ko ta makale ta nace, ko ta masa sanmu, ko ta sirrice shi.
dan yanzu in mace tace za ta aure ka in ba ka dage da kiyamul laili ba wallahi sai ta aure ka Allah Allah mala akwai wanda ta ga wani tace auren ka nake so zan yace ke yace ba dan ni aure ba zan yi ba tace to wallahi sai ka aure ni yace hadda wallahi tace wallahi wallahi sai ka aure ni yace to ma gani ma mai ya ce ke yace ba zan yi ba ba zan aura ba wallahi malam sai ga mutumin nan an wayi gari da ta shiga ta fita ta shiga su suka san me suke yi ta shiga ta fita ta shiga ta fita wata rana ya akai ya akai wani abokin sai ga yace shi ya kawo mai ziyara gida ashe tana da alaka da abokin ta dauki nauyin yin abincin da za a tare shi bai sani ba ta masa barbade ta barbade shi gaba da yazo ya debi girki har da gari ai ana koma sai fara buga waya tace ya dai waye ni ne wane kai waye kai bayani yace gashi yana so zai fara zuwa tace yau ka dawo yace ya gane kuskuren sa ne ya dawo inna lillahi wa inna ilaihi Allah ka sa mu fi karfin su Allah ka ina ga ya miki wannan hajiya ina ga ya miki wannan wato Allah raba mu da barbade mata ai mata suna barbade ko kin san me yasa nake baki wannan kissar wallahi ki kula da mijinki dan na san hankalinki ya tafi wani wuri can ki kula da mijinki duk wani wasa na dutse a gaban gilashi kara yadda da shi yaro ne ni san ci bakin rijiya ba wurin wasan ka bane ko da wasa ya tazo tana mijinki mijinki ko yana magana ni wallahi wasan da nake ba ni kaza kaza ki bi hankali kwanan nan wata baiwa Allah tace mallam ka taya ni bakin ciki nace me ya faru tace wallahi yau ga yar aiki na ita ce kishiyata isharana na gidana ita take mun shara ita nake dakawa tsawa ita take kaza tace tuntunin an gama yaji ya gigita akanta kuma ya aure ta in dai namijin wannan zamani ne wallahi bai da garanti malam ba shi da tabbas da haka kin ga wannan barbade matan Allah kiyaye in mijinki ne za a yi wa Allah kare kai ki fada kai ki jefa yarki karkashin mummunan zabi maza suna kaurecewa mata idan aka musu auren dole ko aka musu auren tilas ko na biyayya akwai auren da mata suke cewa auren biyayya ba auren soyayya ba auren biyayya zamu yi ne dan iyaye sun ce ai in zage ka ka zage ni in nika ka ka nika ni zulumatun ba'd wa fawqa ba'd haka ake yi dan haka bincike ya tabbatar mana cewa duk lokacin da mutum ya auri matar da baya son ta to ba lalle ya biya mata bukata a shimfidawa ki rubuta ki aji auren kiyayya auren dole a tilasta wa yaro a ce sai ya aura haka kullum ni baba wallahi tallahi ga yar kanwata ni ita nake so ka aura ni wallahi tallahi ko sai haka kuke da wannan kokarin zumunci Allah muku albarka kanwarki tana da ya budurwa ta taso kina ganin hankalinta tana yawan zuwa gaishe kike ce bari ki hada ta da danki yayi kyau abu ne mai kyau amma ki nemi yardar danki da amincewar danki dan nake so ta in baka billahi alazim za ku jefa cikin azaba zai miki biyayya da ladabi da biyayya ya aure yaniyar amma ba lalle kuma ta samu jin dadin aure ba kin yi da kikkiawan niyya hajiya kin kwanta a kabari kin bar masifa akan yar mutane zai rike ta ce gashi mama na je cikin aure ki ni ba ra'ayin ki nake yi ba da haka duk abinda zai zo yayi yace dama ni ba son ki nake yi ba haka ita ma yanda kika tura ta ta je ta aure dan kaninki kika ce yarki ta je ta aure dan kaninki ko dan yayanki ko dan dangi ko nago in dai ba samu conformity daidaituwa da dacewa ba a tsakanin su ba za su yi muku ladabi za su yi muku biyayya amma kun musu auren dole ne a fakaici ba lalle a samu biyan bukata ba to yana daga cikin dalilin da zaka ga namiji sai ya kaurace wa shekara guda bai waiwaice ta wallahi kun ji sababin kaurecewa maza ko maza su kaurecewa mata ko kun ga wasu ku ne kuke sabbaba dalilan idan kun zo rufe ido kuke yi kuce sai an yi
wata ta ce wa yarta in kin ga baki auruwa ne ba sai dai in mutuwa ne an kai ni kabari. Wani ya gaya wa yarsa in baki auruwa ne ba to makarata aka kawo gidan nan. Ya gama rufe mata kofa ya ce dole sai ta aura. Shi ma za ku ji sababi. Akwai damuwa. Damuwa idan mutum yana cikin damuwa ba lallai iya kula iyalinsa ba. Kenan abinda nake nufi ki yi kokari ki samarwa mai gidanki a sakanun nafsi kwanciyar hankali ki shimfiɗa masa rayuwa mai daɗi shine zai samu damar kula ki. Amma matukar kina shuka wa mai gidanki damuwa a gida to kar ki taɓa tsammanin zai neme ki zai kusance ki. Idan namiji yana cikin damuwa baya kula mace ki rubuta ki aje. Talauci Allah raba mu da shi. Matsin rayuwa yana ta faman yaya za a samu abin da za a ci, ya za a samu abin da za a sha. Hankalinsa gaba ɗaya gigita kina da juna biyu, a yara ba a biya kuɗin makaranta ba, a za a kore ku a gidan haya, a matsalar rayuwa an koro shi a wuri kaza an yi kaza. Wallahi ba lallai ya iya sauraron kyashin fuda ba. Wani wallahi malam sai kwaci shekara guda suna kwana ɗaki guda bai da lokacinta malam damuwa ta ishe shi. Talauci babu yanda za a yi. Ina zai samu? Babu. Ga an koro yara. Humum ga damuwa ga talauci rashi. Kenan akwai bukatar mai gida ya zama yana dan sarrafa wani abu. In yayi tafa ne mai kyau za ka ga yana dariya. In ya dauke muku nauyi za ka ga yana da dan sakin fuska da wani abu. Amma matukar talaucin nan ya kewaye shi to ba lalle a same shi a shimfiɗa yanda ake so ba. Abu na gaba fasadi, akwai mabarnata. Mabarnaci ne kawai. Shi ba wai yayi auren ne da wani ba, kawai shi yayi aure ne kawai. Barna ce a gabansa fasadi. Yanda daga cikin maza akwai masu auren hannunsu saboda mufsidi ne. Kwanan nan malam wata ta ce min da idanta ta kama mai gidanta da daddare ya shiga ban daki yana wasa da gabansa, yana waya, yana video call, yana wasa da gabansa har ya gama inzali a cikin ban dakin. Ta ce min yayi wankan sallah. Na ce me wankan sallah? Daga nan ma na fara jin wankan sallah. Ashe wankan janaba take ne. Ta ce malam da idona na kama shi yana kuma dabi'arsa ce. Malam ga matar nan babu matsala ba damuwa, amma da yake musudi ne ya fi fifita yayi wannan barnar akan yaje sunna. Akwai wanda haka kawai zai kaurace miki saboda tsiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta da tsinuwa ga naki huya dige mai auren hannun shi, mai auren hannunsa. Yau fa Allah ya kawo lokacin da maza fa suke zuwa fa su je su sayo yar baby fa, mutum da matarsa fa sai su sayo yar baby ya ajiye a ɗakin sa. Yar baby akwai baturiya, akwai balarabiya, akwai wanda ake jona mata wutan lantarki, akwai wanda ake zuba mata ruwa a cikin ta, akwai wanda ake sa mata iska da gashinta na turawa na larabawa har abin nan, kuma da al'aurata da komai a shaguna yau ake sai da al'auran mata. Mufsidi yufsiduna fil ardi wala yuslihun. In Allah ya jarabe ki da wannan mijin yana can turakarsa ya zubar da ke, ya bar ki da yan aiki da yan shara, yaushe zai waiwaye ki? Saboda kin je kin auri mabarnaci mara tsoron Allah, da haka dole ki girbi abin da kika shuka. Neman mata duk namijin da yake neman mata da zai saurare ki ba. Ina kirgo muku dalilin da yasa maza suke kaurace wa matansu. Ha to yana da matan banza a waje, shi zai kula ki? Shedan ya sa masa sha'awar zina, ba ruwansa da wala taqrabu zina, ba ruwansa. Mata mata mutum ɗaya fa zai zauna ya ce ya lalata mace 100. Akwai masu neman matan abokanansu, akwai masu neman matan makota, akwai masu neman ƴaƴan makota, akwai matar da ta kama mijinta yana neman yarinya budurwa ƴar makota. Wallahi ba wai gaya mata akai ba malam, ita ta kama shi ta fita unguwa ya raka ta an yi sallama aka tura kofa jamlo bai san ba, ashe ta dauki makulli ta tafi da shi haka kurum sai da ta je ta sha ta bada ai an yi sallama za ta tafi biki. Ta ce kai barin dawo gidan nan. Tana dawowa ta tarar da gida a rufe, ta sa sakata ta bude, ta sa makulli ta bude, tana shiga tarar da yarinya budurwa ƴar makota a ɗakinta a gadanta da yake sunna da ita yana lalata da ƴar makota. Wannan ba wai a ƙoye ba, sun saki jiki ko rufe ƙofa ma ba su yi ba, saboda ai ya riga ya sallama ta, ta tafi tasha neman mata. Mace tace sai yayi wata kaza bai kula ta ba, to ai yana da inda zai. Akwai mai gidan da fa zai tura ki unguwa kawai sai ya kira wata, kina tafiya sai istibdalin ki, ya tura ki ya shigo da wata. Akwai wata take wallahi mallam, saboda ya rena ne wallahi mallam, a gabana yake zuwa da matan manza. Nace ya gama rena ki hajiya, nace in shi ya fi karfinki, ai ita wacce yake kawo ai bata fi karfinki ba, nace ki samu faskare lafiyayye ki ajiye a gefenki wallahi kwarai kuwa, tunda shi ya fi karfinki, amma ita yarinya ai bata fi karfinki ba, tana zuwa ki daga mata ki ce wallahi ko ki fita ko in zabga miki shi, kuma ki sanar ki ce nawa ne in a mata illa ni nayi akai ni duk inda za ka yi ni. Wannan kaskancin da me yayi kama, to akwai maza masu neman mata. Abinda nake nufi, idan kina so mijinki ya daina kaurace miki, to ki fara yakar yanda zai rinka neman matan, ki hana shi neman mata. Wasu ne suke dauke raban naki, suke cinye rabanki a waje, sai kin zama yar tuka tuwo kawai, yar yi wa yara abincin nazari za a tafi makaranta, aikin ki kenan, kin zama mai gadi, ba ki da amfani. Rashin lafiya, akwai wasu ba lafiya ne, ko me zai ga miki bai da lafiya ba, amma wallahi ya gama ya yi tsaya ya tafi, zancensa ya kare. Kuma wannan masifar tana daga cikin yau abinda ta yi intishari ta yawaita, da yawa maza ba su da lafiya, kuma ba su gaya wa matansu ba su da lafiya ba, kuma matan ba su san ba su da lafiya ba, suna ta faɗa da juna, amma tuntunin ke da kanki kika kashe shi a gida, harkar shaye-shaye da ciye-ciye marasa ka'ida, shan maiƙo da zaki da jin magi da wane ne da sauransu, duka kika kassare shi, gani kike burgewa ne in kin zo kin yi wa mai gidanki abinci ki zuba masa mai har yana diga a hannunsa, ai maiƙo kashe namiji yake yi, ba ki sani ba ne. Zaki da kike zabga masa a shayi da zoɓo rodo da kike bashi, kashe shi kike yi, wallahi yau da gobe sai an waye gari ba ya iya komai. Kuma ki je ki bincika in baki sani ba, duk macin da ka san me take yi, ta san irin ruwan lemon da take hada mai gidanta, ta san irin man da take zuba mai gidanta, sai an nemi mai marar illa, in kin je shago sayayya ki nemo man da bai da cholesterol wanda ba zai illata miki mai gida ba, amma ku da kanku kuke musu abincin da za su ci su kashe ku kashe su. Ciye-ciye yau namiji ya wayi gari baya kiyaye abin da zai ci, wai mutum duk abin da ya samu kawai komai ya samu a baki, baka tunanin kana da iyali, baka tunanin kana da nauyi akan ka, to wallahi da yawa daga cikin abin da yake lalata mazajin yake kashe su akan abincin cikar da suke ci ne ba ka'ida. Ita matar ba ta da ilimin da ta san wani abinci ya kamata a rinka ci, wani abincin ma mai illa a gidan ake dafa shi har ma a ci a su da kwano, kuma illa ne da shi, haka maza ba su da lafiya. Kuma namiji ba ran gaya miki aibu ne a gare shi yazo ya ce miki bai da lafiya, bai zai fada ba, zai ta baki uzuri, bacci nake ji na gaji kullum, wallahi bai da lafiya ne, ba lafiya. Ya rage gare ku, ku rinka nemo ganyayyaki da wasu ƴan magunguna da za ku rinka sa musu a cikin abinci da zai rinka karfafa su yana ba su lafiya, ya rage gare ki. In zaki bincike ki gano ki je ki, in baki ba kuma to kin gadarwa kanki kaskanci daga nan zuwa shekara 20, in za ku shekara 20 ya tara miki yaya, baki saki fita ki bar gidan nan ba, sai da samun biyan bukata, kuma lakum dinukum waliy din, hayhata liman tu'aduna, zancen ki ya kare. Da haka ba su da lafiya, kuma rashin lafiyar nan yana faruwa ne akan abubuwa da yawa da suke faruwa na yau da gobe, da maza ba sa kiyaye lafiyoyin lafiyar kansu, baya tuntuban likita, baya neman shawara, haji abin da yake a cikin dan adam yana bukata a kula da shi, ko inji fa da bature yayi shi fa, in yayi aiki yayi aiki sai an masa service, an zubar da bakin man nan fa, an sa sabo, shikenan sai mu yi ta amfani da gangan jikin mu ba ma kula. Yanzu idanka ba za ka kula da shi ba, baka kula da abin da zai illata ido. Yanzu hannunka ba za ka kula da shi ba, baka kula abin da zai inganta maka lafiyarka da karfinka. yanzu harkar auratayyarka ba za ka kula da shi ba, ba za ka kula da me ya kamata ka ci, me ya kamata ka sha ba. Mutum ya zo ya shekara 40, yana shekara 40 wai yana zuwa yana cewa yanka mai tsire da kitse. Bawan Allah yanko mun wajiya. Wajiya, ai ka san wajiya? Tunda azari ai kuna ci, ita ce duk a bakin hanya. Ai zan tabu, ai zan tabu ga maka har daga makarantun nan sai na buge ku wallahi. Zan yan zazzau din daga gaba ɗaya ku. Namiji ya je ya ce wai 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 a yanka, wai namiji wai kina kallon mijinki wai zai zo wai yanka, wai a yanka masa nama wai da kitse. Na rantse da Allah kisa kenan. Kin san kisa ko? Ba wai kisa ne ya mutu ya daina numfashi ba. Kitse kashe namiji yake. Maiko illata namiji yake. Yanzu hatta nama layya da ake yi, wai sai mai gida ya ce taro mun kitso, taro mun kitso. Rinka zuba mun kitso, in mun yi miyar kuɓe ya ce rinka zuba mun. Kar ki yarda. Haka man shanu shi ma yana zaman kansa. Man shanu ana cin sa dan sha'awa lokaci lokaci, amma in yayi yawa yana da muguwar illa shi ma a jikin ɗan namiji. Kamar yadda yana da amfanin sa amma kai yayi yawa. Da haka ashe yana da kyau ku kula me yasa sababin ciwukan da suke ainihin wato damun ku. Ka ta miƙo lokacinka zan san yadda zan yi da kai. Insha Allah. Zihiri. Sammu, wasu mazan sammu ake musu, karki ga laifin mijinki wallahi kishi ya suke ne ta yi masa sihiri ya guje miki. Akwai wanda ya ce duk rarda ne ɗakin ta gaba na faduwa ke firgita nake. Akwai wanda ya ce in ya je ɗakin matarsa ba namiji ba ne shi, gabansa sai ya zama kamar na zakara, kamar hanji, duk abin da zai bi zai iya saduwa da ita ba. Yana son matarsa, tana son sa da lafiya da komai da komai, amma tsaba sihiri. Ku yi musu uzuri wasu mazajen wallahi al'azimu hana shi aka yi. Akwai matar da ta cewa kishiyarta bakin aure shi ba, to sai in ga yadda za a yi a gidan. Shi kuma ta gaya masa, sai ta ce masa ga ta nan ai, ina ga yadda za ka yi da ita. Ta dawo ta ce wa kishiyar, sai ki haihu a gidan gani. Wallahi har yau ba ta haihuwa. Kuma duk abin da zai yi ba zai iya saduwa da ita ba. Tana nan tana bin gidajen bokaye ana sihiri ana jaddadawa. Kun san me sihiri jaddada yake? In ta kai kuɗi bayan wata biyu wata uku sai ta ce mallam a dada aiki, a dada nikawa, a dada jaddadawa. Sai ce yaya? Ce ai ana nan a haka dai. Sai ce to ki karo kuɗi. Sihiri sammu. Da haka ana iya yi namiji ko ya tsallaka ko a bashi ya sha ko na sauransu. Akwai wanda tafiya yayi da aka so yi masa abin ɗakinsa, kofar ɗakinsa aka samu, tayil ɗin kofar ɗakinsa aka ɓaɓɓake yayi tafiya baya nan. Mai gadin sai kamo masa, kun san masu gadi akwai sa ido. An babbake ta zo ta sa masa layar ko ta sa garin maganin ko nabu, yana tsallakawa aikin ya kama. Aikin ga dole da inda zai tsallaka, to yana tsallaka abun. Daman shi lakanin in ya tsallaka ne, to ya tsallaka zance ya kare. Da yawa akwai mazajen da sammu aka musu aka hana su kusantar iyalansu. Sharrin kishiya da fitinar kishiya. Akwai wanda ba ta bari mijin duk abinda za ta yi ta hana shi alaka da matarsa, sai ta hana ko da ba ta hanyar sihiri ba. A gaya masa magana, a cutar da shi, a yi kaza, a yi kaza da sauransu, da sa ido, da har ma zuwa a je ƙarƙashin window ana saurara a ji me ake fada. Kaɗan daga cikin aikinku. Idan Allah ya jarrabe ki da kishiya mai fitina, to tana iya fitinar mijinki in matsorashi ne. Kin san akwai maza matsorata kamar fara kora da ta gigita shi, haka zai zo a tsorace. Ba laifin shi bane. Allah ya sa kin auri gigitacce, sai ki je ki ta hakuri. Kazanta, ki hakuri. Kazama, kazantarki ya sa ya guje ki. Ba wai dan baya son ki ba, ba wai dan baki kai ba, a'a kazama ce ki. Ba ki da kulawa da daki, ba ki da kulawa da toilet, ba ki da kulawa da kitchen, ba ki da kulawa da jiki. Wai yau ta kai ga namiji zai dauki 200 ya jefa mata, dan Allah ki haji yake dai ki kiso. Ba kiso. Kaga mace ta zo gurin mijinta suna hira tana gab gab tana duka. Nace yanzu har yanzu ashe akwai kwarkwata. Kana dauka ba kwarkwata wallahi. Wata ta kawo mai gidanta abinci da hijabi ta tawo, wai ita ustaziya ne kullun da hijabi take tafowa. Hijabin har wani sifirin yayi. Abba rashin guga, ka duba fa gashi yaro ya sha yayi tagu, yayi me sunan abin da yaran nan suke zubarwa mai kama da nonon nan, yayi tagumi ne ko me ake cewa tumbudi. yayi ba tagumi ba tumbudi yayi tumbudi ya zuba a hijabin haka ta zo masa gaban mijin yace dan Allah maman binta dan Allah ki daina zuwa wuri na da hijabin nan
haka Allah yi ni zaka gyara ni ne
haka Allah yake zaka gyara ta ne kina murkuda bakin ki kamar bakin gafiya kin kashi kanki akwai matar da in mijin yazo daki dakin yadda kike san bera ne da gafiya da jaba aka rufe gum gashi an rufe wunduna malam abubuwa selling kuwa suke tai yace ba zan iya mace a dakin nan ba ya kwambace gonda yaje kofar gida ya kwanta in dare yayi iska ta ratsa yazo ya shiga shimfida ki datti filan mijin ki baki iya gyarawa kazanta ke din baki ganuwa wankan kirki babu mace ta zo ki ginda ta mijin ta gaba mijinta a cikin kina tashi a wannan zamanin ko ba sabulu ai akwai ruwan pompo haba malama wai wata tace a kyale ku haka abinda nake so in ga muku daga cikin dalilin da yasa maza suke kaurace wa mata akwai kasantar mata kin yadda wasu matan gazamai ne ba gyaran kai ba gyaran baki 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 na mace baki na mace ba za ki iya kulawa da shi ba shi namiji ba shi ya je ya kazantar sa ba wai dan Allah ya halatta masa amma abun kunya gare ki ki zama kazama har ce wata tazo za ta mika wa mai gidanta fa abun abu za ta mika mai tana mika mai karas da ta mika mai suka karas tiya da hannunta sai jini yace ta yanke ni ta yanke ni yace reza reza ashe ba reza bane farjan ta ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ta yanke farji don Allah wallahi ba na son faɗan irin wannan abu ni kunya ma nake ji a gaban ku ina faɗa amma dole in gaya muku saboda halin ku ba kyau kaga mace farkin ta da datti a ciki farke kaga mace aure ga farke ga datti kina da miji wata har da fason kafa faso ai namiji yake faso yace dukkin ya ga mana mayafi saboda fasan ki da ta daura mayafi tana da kar sai ki ta yage shi faso ya yage shi haba da Allah wani baban daki yazo zai shiga toilet din sa an je an yi abubuwa ba population ba sa iya yi wasu population ba ko yara su shiga su yi ko yadda su shiga ta yi ai abuna ya taho shi kuma da lawurjin sa a hannu yana sauri budai mun ki gani budai sai ce masa tai tsaya tsaya dan daka ta tsaya wai a lokacin za ta nemo ruwa a bokiti ta zo ta zuba ta kora ku daina yi to nan asiri ne wulakanta kai ne Allah ya sa ku gani shaye-shayen zaki da maiko suna taimakawa kalle-kalle can bulufin da maza suke yi suna taimakawa wajen gujewa mata fitinan luwadi neman maza duk wacce Allah ya jarabe ta mijinta yana neman maza shi ma akwai matsala gajiya da rashin tsarin ra'ayi tsarawa kai rayuwa idan namiji kullun zai zo miki a gajiye bai yi wa kansa tsari ba to karki tsammanin zai saurare ki dan gajiyar nan tana da illa ga namiji so ya kamata ki rinka ba wa mijinki hutu a saba masa hanyar da zai samu hutu din ya biya miki bukata to kullun ya zo a dimauce ya je sun gajiyar da shi yau shi zai iya sauraron ki sannan kuma rashin ainihin wato kwalliya in nace rashin tsafta daban rashin kwalliya kuma akwai mai tsafta amma bata iya kwalliya ba bata wari bata komai amma ba kwalliya haka kullun mijinta yake zuwa firtik tana zare masa ido ai ba a taryan miji a ranar girki ba ai kwalliya ba baya do ba kuma namijin wannan zamani wallahi in baki masa waya bude waya sai gani ai kyauta da haka tsayawa zaki ki shirya da haka wani da yazo in ya ga abin da ya sha'awa bismillah in ya ga babu haka za a yi ta zama wacce mata idan ta riga ta auri miji an tara yaya gani take ai sun zama daya ba yanda za a yi ba ta damu da yin ado ba ba ta kwalliya ba ta da wani kayan kwalliya in kin ga ta kwalliya za ta je gidan biki ne ko gidan yi ne amma matan sahabbai suna na Aisha dinnan suna kwalliya suna kunshi har sarkana na Aisha tana sawa a wuyarta me yasa ba kwa koyi da ka rashin yin wannan yana illata da rashin ainihin wato wasanni da shari'a ta tanadar shari'a ta tanadar da wasanni tsakanin miji da mata a wannan lokaci amma bata iya ba bata goya ba ta iya bin gulma ta iya surutu amma bata iya tambaya a wannan janibi ba shi ko wannan mijin haka yake dinkin yana zaune in an masa bismillah in ba masa ba abinda aka yi shi za a gani sannan akwai abin da ya shafi kawo matsaloli. Mutum ya dawo gidansa lokacin yana kwanci a kan gadansa kawai sai a fara masa lissafin bala'i a gida. Daman ni so nake yin Allah ya sa ka samu nutsuwa, ina suna da bayani. Sabulin mu yau kwanan mu bakwai da karewa. Yace na ji daya, magi ma yanzu babu. Na ji biyu, kuma taliyar mu ta kare. Na ji na uku, wallahi tallahi man jama a gurin makota na karba. Kin gama zuba masa duk masifar duniya yana kwanci a kan gadansa. Ya za a yi kula ki? Ba a yi. Ki daina, ba a yi. Ba a kawo wa namijin matsaloli a wannan lokacin. Bari sai ya gama shiryawa da safe, ya ci dumamensa lafiya, sai ki ce ina da magana da Allah. Sai ki ba shi takarda, ki ce gata. Me yi bayani ma, a ka duba ka gani. Yan abubuwa ne muke so a ɗan ƙarƙara mana, na san Allah ma albarka kana ƙoƙari, to ba komai, aje a karɓo a yi kaza, shikenan. Amma mutum ya zo da daddare zai kwanta ya bacci, a shirge shi da matsala ko a kawo masa ƙarar kishiya saboda baki da wayo. Zai kwanta bacci kina kawo masa ƙarar kishiya, haka za ku ƙare da fada. Wani mai gida ya ce mai, ce billahi lazim mallan ina kwanci sai dai in ji ana tashi tashi tashi. Me ya faru Hajiya? Tashi tashi ina da magana. Ya duba agogo karfe 3 yanzu nan, ce wallahi ina da magana. Ce dan Allah ki kyalle bacci, ce wallahi ba za ka yi bacci ba sai na yi magana na. Kawai sai ta fara kuka, ta jike masa jiki da hawaye sharkab. To dan Allah ina za a ban arziki. Ya kamata ku zama kuna da fikihu, kuna da basira, kuna ganewa. Kamuwar mata da cututtukan zamani, duk mace da take da irin wannan larurorin zamani, kamar da na buga muku misali a farkon lantata, ba mamaki mijinki ya kaurace muku. Akwai masu warin gaba, akwai masu ciwon infection da sauransu. Duka wannan abuwa ne da kun riga kun san su, ku yi kokari ku ainihin wato kawar da shi ta hanyar shan magunguna. Abu na ƙarshe shine aure, rashin zuwa shimfidar miji da nuna isa sai an neme ni. Ni da neme ki, to shikenan. Ita ba za ta je wajensa ba. Yanzu akwai matan da ɗakin ta daban, ɗakin mijin daban. Da haka tana ɗaki, wai jira take sai in ya buƙace ta kira ta, sai ya je ya kwankwasa shi Hajiya bismillah. Wallahi wani bai zai yi ba, wani bai zai dauki wannan kaskancin ba. Ita kuma ta ce ba za ta je ba, da haka ba za ta je ba, ita shi ma ba zai je ba. Sai su ɗebi shekaru a haka. To waɗannan su ne kaɗan daga cikin dalilai da maza ke ƙaurace wa maza. Abinda zan rufe da shi saboda lokaci, ana nuna min lokaci yayi, to me yasa su kuma mata suke ƙaurace wa maza? Su ma matan akwai dalilan da yasa suke ƙaurace wa mazansu. Na farko shine rashin so da kauna. Tabbas wannan wani abu ne sananne, in dai babu so babu kauna. Duk lokacin da mace ta waye developing hatred, kiyayya a zuciyarta na mai gidanta, to ba za ta taba bashi kanta ba ya same ta yanda yake so, saboda babu soyayya. Ina gaya miki wannan ne dan mijinki ya sani, ke ma ki sani, kuma yar ku da za ku aurar ko take zaman aure, in dai babu kauna a tsakanin su, to kar ku yi mamaki idan an kawo wannan kuka cewa ta guje masa, ta kaurace masa. Muguwar mu'amala da mazaje ke wa matansu, malam wani mijin malam fire brigade approach ke wa mata, za a yi cin mutunci dan ubanki ni da ke wa kaza, wallahi sai na ci mutuncinki. Wani kuma da ya dawo gida, iya dawowa tunda da daddare fada zai fara yi, an kawo masa abinci fada, yana shan ruwa sa fada, fada mummunan mu'amala, ba ta samun abu mai dadi a bangarensa, dole ta guje shi, wallahi ba za ta zo shimfidarka ba. Suna da uzuri, ha to baka take mata fuska ba. Akwai matar da tace billahi alazimu malam, wallahi idan mai gidanmu ya zo gudu da gudu muke shiga dakunan mu, tace wallahi ba ma iya zama mu hira da shi, saboda shi fa baya bude bakinsa ya dariya kwata-kwata. Wannan mata aure ne take, take dabba zai mu'amala da shi. Jahilci malam, rashin sanin addini, rashin wayewa. An yadda mutum bai da lafiya ya sha abin da yake taqawwa, an yadda mutum yana da larura ya sha abin da, amma haka kawai lafiyar mutum sai ya ji ai mata sai da magani, sai ka je ka sha magani. Daga mutane suna sai da magunguna, mutum ya je ya sha, ya fita daga hayyacinsa, ya je ya samu ƴar mutane ya je illata ta. Akwai mutumin da na sani ya aura, ya sake, ya aura ta gudu, ya aura gaba ɗaya gudunsa ake yi, baya iya aurewa saboda wannan mu'amalar da yake da ita. Ba daidai ba ne, kuskure ne. Da haka mata suna gudun mazajen da suke makanta musu da irin waɗannan ɗabi'un. da haka iyaye ku dinka bincikawa in ya kawo kuka ga abin da matarsa ta guje masa a bincika watakila bayan ya mu'amala da wannan miyagun magunguna da auren dole a zo ayi wa yarinya auren dole na muku bayani tunda kuka mata auren dole za ta muku biyayya amma ba lalle shi kuma tayi masa biyayya ba a shimfidar sa da haka ku girba abin da kuka shuka kishi mummunan kishi na diya mace in kishi yayi yawa takan iya kaurecewa mijin saboda tana bala'in kishi kwanan nan mallan akai mun fatawa satin nan da ya wuce saboda bala'in kishi ya mata kishiya din ranar da ya tafi dakin kishi sai ta fita waje ta je ta nemi mijin banza ta yadda ta yi alaka da mijin banza ya biya mata bukatar ta a waje shi kuma in yazo ta cigaba da zagin sa da wulakanta shi mallan kai hakuri Allah ya sauke na ga maka waɗannan mutanen sai dai a musu addu'a Allah ya ganar da su wani mutum yazo shi ma wannan fatawa ne duk aka mun duk tambayoyi ne shi ma wannan ana masa sai dai bai zai fada ba mutum ne aka kama shi mallan yana neman ya bar matarsa ta aure ta sunna yana neman yarsa budurwa ya bar matarsa ta auren sunna yana neman yarsa budurwa ku duba wulakanci matar tasa ta sunna ya kaurace mata ya guje mata ya zo yana neman yarsa ta halak budurwa kuma aka kama su babban dan su yazo ya tarar da su suna yi a daki ya rike shi yace kar kai duka je ka ga mamanka ka rufa mun asiri sai yace shi ma sai dai in a bashi dama yayi lalata da yarinya in yaso a rufa juna asiri haka yarinya ta yadda mallam tunda nake ana mun fatawa amma na dade ba mun fatawa da ta gigita ni irin wannan fatawa ba wallahi
kuma karshe asirin ya tori
kuma karshe asirin ya tori ba gashi ba uba yayi lalata da yarsa yayanta uwa dai uba dai shi ma izo ilalata da ita duk ba a cikin wannan al'umma ba ake wannan kazantar ya za'ai mu zauna lafiya ya za'ai mu samu kwanciyar hankali yau kin wayi gari baki da garanti mijinki baki da garanti ki bar masa yarki budurwa yau miji uba ya nemi kanwarki ya nemi yarki ya nemi aboki yarki ya nemi kaza ya nemi kawarki ya nemi kaza babu aminci ke kuma ya guje miki ya kaurace miki a shimfida ya nemi yar aikinki ya lalata da ita ya nemi karuwa ya nemi abokiyar aikin sa ya nemi abokiyar matar abokin sa fa abin da ba sa yi to wannan yana daga cikin matsaloli da shiga kungiyoyi na madugo akwai kungiyoyin mata na madugo kungiyoyin neman mata mace ta nemi yar uwarta mace duk macen da take kungiyar madugo daman ba za ta saurari mijinta ba ba sa yin ta maza zaman larura ne kawai kuma wannan din akwai su karuwa ma suke dare da rana yau da gobe kazantar miji akwai mijin da kazami ne ba a iya zuwa kusa da shi wata tace wallahi mallan in ya bude bakin sa ha yanda ka san mushe ne in mutu baya gyara bakin sa baya tsafta tace kayan sa sai ya sa sau nawa baya asi baya kaza bakin sa wata tace mijin ta mashayi ne wiwi bakin sa wari ga taba ga goro ga waye jikinsa doyi in yayi gumi warin maza karni yanzu dan Allah mallan idan mace ta kaurace mijinta irin wannan yene ba ta da uzuri kana da uzuri ai musu bayani sannan kuma shaye-shaye din namijin da yake dan shaye-shaye ne matar sa ba za ta ji dadin alaka da shi ba akwai matar da ce wallahi alazim mallan dare karfe 2 karfe 3 ake dawo min da shi a wulcaya ya shagiya ya bugu haka zan tura shi inji in an giza shi akan gadan sa ya tabbaci
yana da dalaki
akwai kudi
tawo
akwai kudi mallam akwai kudi ba sai ka tambaye ni ba kai ma tsokala ce ta zaka yi mu wannan tambayar hada dakin kwanciya da yara mai gida sai yazo in ta maka fatawa cewa miji ya ce ma ta kaurace to yana zuwa ya hada dakin kwanciya da yaransa masu wayo wata tace haka kurin mallam sai yazo ina jin motsin yara sai ce bismillah hajiya bismillah tace a ba dani ba ni kan bazan yi wani abun kunyan ba tace mallam haka muke sai mu share wata uku hudu alaji ka nema wa yaran nan daki sun girma yaki tace muna cikin wannan yanayi wai sai gashi wai ya samu wata wai zai kara aure nace kai da ka rasa dakin da zaka ba wa ƴaƴanka ƴan mata su je su kwanta amma kana da dakin da zaka aure wata mace ni ka bani cikin bala'i tace wallahi bai zai ba nace ni ma na goyi banki ki yake shi iya karfinki kare ya auren nan to duk mijin da ya hada kwanciya da yaransa masu wayo to ana samun matsala kuma mace mai kishin addini ba za ta yadda da wannan ba akwai matsala. Sannan kuma samun shawarwari na muggan abokanai, kina da kawa ai namiji karki kyale shi, shi zaki sallama masa yana miki kaza, kullun kuna zuwa suna baku shawara ta banza, su mantar da ku hadisi, su mantar da ku nasi, su tsora ku akan ainihin wato shawara mara kyau. Sannan kuma raunin namijin, akwai mazajen da suna da rauni, ba su da karfi, ba su da cikakkiyar lafiya, kuma sun ki su nemi magani, to ta gaji kawai sai ta rabu da shi, ta watsa kashinta, wannan yana faruwa. Sannan akwai mace mai neman maza, duk mace mai neman maza ba wai mai neman mata ba, wacce ɗaya ce, ga wata mai neman maza, to tana da mazan da sai biya mata bukata, za a yi ta saurari mijinta a kwanciya. Sannan kuma akwai matsaloli wanda da shi zai rufe, Allah ya sauke. Yanzu abinda mutane suke malam, sai mutum ya ɗauko matansa guda biyu sai ya haɗa su a ɗaki ɗaya, ba wai dan babu ɗakin ba, zai yi alakar auren a tare a lokaci guda. Sun yi magana sai ya ce ai matansa ne duka. Wata ta ce wallahi ba za a yi wannan karuwancin da ni ba, ya ce karuwanci, ta ce wallahi ba za a yi da ni ba, saboda tsabar wulakanci. Mace biyu, mace uku, ɗaya tana zaune tana jiran ɗaya, haba da Allah. Dan haka dan wata mace ta zo tana fatawa, ko ta ce ta ƙaurace wa mijinta, ko mijin ya ce ta ƙaurace mata, saboda yana wannan ɗabi'ar ba ta yi laifi ba a cikin abubuwan nan, dan wannan bawan Allah ya zo ya tsaya min kikam dai wallahi, na so ne ta bada amsa akan ya halatta ko bai halatta ba, to amma an sa min ido ba, ya zan yi, barin dakata nan abinda na faɗa ne daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi na kuskure Allah ya mana afuwa. In taho daga Kano, takanarsa Kano a zo a takura mun, saboda Allah an yi mun adalci, ai ba abu adalci ba, Allah ba da nada.
Allah ya saka Sheikh Abdullahi Gadanka, Allah ya saka da alkhairi dama.